Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ina yi wa mai sauraro maraba da sake zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Shiri da musamman inda muke kawo sakonni masu ƙarfafa ruhaniya da kuma gina halaya masu nagari. A shiri na yau muna da fili na kiwon lafiya inda Pastor Megadi zai bamu ƙarfafawa da kuma shawarwarai da inda za mu kasance da lafiyar jiki. A shirin kuma Pastor Solomon K. Boyi da kuma Pastor Audu Suma za su kawo nasu gudunmawa a shiri na yau. Don haka mai sauraro kar ka yi nisa da akwatin rediyo. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Mai sauraro, muna marabta ga wannan lokaci da za mu yi dindinin tunani game da kiwon lafiya. Kowa ya kambidi zaman lafiya da ƙoshin lafiya. Ni sunana Ibrahim Maigadi. Za mu marabce ka koke da cikin wannan lokaci. Za mu yi karatu cikin littafi Sura 25, misalai 25. Aya 27. San so kafin yi karatun nan, bari mu yi gajeruwar addu’a. Za mu roki Ubangiji ya ba mu gane wannan nasi domin mu gane mu kawo girma da daraja ga Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Misalai 25, aya na 27. Aya na 27 ɗin kuwa yana cewa, cin zuma da yawa ba shi da kyau, hakan nan kuma ba daraja ba ce. Mutane su bi dama kansu daraja. A zamanin da, zuma akan kama shi ne kana ci, ka tauna shi domin yakan zo cikin gangan shi. Ba zamani kamar yanda muke yi an tace an ciccire duk sauran ba. Su sukan sha daga daji ne a ajiye shi a haka. Da ba sa tacewa galuba, shi yasa karatu ya ce cin zuma wani abu ne wanda muna gani in mun karanta za ka gane kamar cewa a yaya nasi zai ce cin zuma da yawa ba shi da kyau. Duk abu mai kyau ma in ka ci shi ya wuce gona da iri yakan zama maka damuwa. Cin abinci in yayi yawa shi ma yana da illa. Yana sa mutum ya dinga mafarki iri-iri da dare. Yana sa mutum tunanin shi ya kasance kamar dolo, yakan kasance ya kawo bacci, yana kawo mantuwa, cin abinci zari, a ci da yawa. Shi yasa mukan ce a ci daidai wa daidai abin da ke da kyau kenan ba. Marasa kyau din an ce a guje shi ne. Zuma abu ne wanda kowa yakan so. So shan shi kuwa nasin ya ce kada a wuce gona da iri, a sha zuma daidai wa daidai, ba a ce kada ma a sha ba. Yau in mun zauna mun duba a talabiji, mutane na talle barkatai, ana talle mazar kwaila, talle yogurt, talle biskit, talle ababa na zaki, watan kankara mai sanyi, za a rufa shi a sa mai ababa masu zaki. Ba dabino ba, amma ababa wanda Bature ya sarrafa za ka sha shi ka ji zaki. Yau mun gane cewa mutane suna shan zallan zuma ko siga a duk abincin da muke sha. Masu bincike suna cewa siga fari yana da zaki, amma zuma yana da sau bakwai ya ninka siga zaki. Waɗanda suna shan siga, to yana da illa, amma ko zuma na da ninki bakwai na zaƙin siga. To idan ko siga din da muke sha na da illa illa na zuma zayanin ka siga sau bakwai yau muna shan siga zalla a ababa da muke sha na zaki Coca-Cola su Fanta su Amstel Malt da sauransu la kasira ne menene duk waɗannan ababa da ake talle na bature na zamani na waye kai zallan su an ce kowanne kwalba wanda in ka sha na Fanta bincike na gaya mana cewa kananan cokali daga 8 zuwa 12 na waɗannan ruwa din ko Coca-Cola ko Fanta ko Sprite ko la kasira an ce mana siga zalla kananin cokali guda 8 zuwa cokali kanana guda 12 a daidai ne waɗanda suna cewa kamar a kasar America su suka fi ko ina sha na waɗannan ruwaye sannan an gaya mana daidai ne idan mutum yana sha irin Fanta a kowane rana zaka kusan shan gallon guda 54 a shekara kowanne mutum idan muna shaye-shayen waɗannan to ka sha gallon na siga 54 a shekara dan uwa menene illan shi masu bincike sun ce shi siga yana cire waɗansu sinadarai wanda suna gina jiki wanda muke kira vitamins zai kawar da shi ya rage su ya rage karfin kashi ya rage kuzari na mutum har yana da illa wanda zai kai ga ciwon siga wanda zai nakasa idanu har ya kawo in ka samu da ciwo ma warkewa na zama damuwa damuwan ciwon siga kenan saboda ababan da muna ci so ga waɗanda suke shaye-shayen ababa na zaki-zaki na bature an ce mana sukan share ciki ne in sun share ciki za ka ga duk abu in ka ci nan da nan ka ji yunwa so in ka samu abinci za ka ga akan ƙara ci yakan kawo bude ciki yana sa mutum ya ci abinci da yawa shi yasa yana kawo kiba domin yawancin abinci na karuwa saboda waɗannan shaye-shayen kayan kwadayi da kayan zaki ya mai sauraro ubangiji na cewa wannan kayan zaki jikinka haikali ne na Allah kada ka nakasar da shi kada ka kawo cuta bari mu yi addu'a ubanmu na sama bari ka karfafa dukkan mu mu gane cewa waɗannan kayan zaki ka kaiwa ga mutuwa yau mu yi koyi mu ja baya mun roki wannan ganewa daga gare ka taurin Yesu Kristi mai cetonmu amen
idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka
lokacin da so gida babanka na jira so gida lokacin da so gida iyali na jira so gida komai nisan yawon ka bajin kunya so gida so gida ai wani mutum yana da yaya maza guda sai autan ya zo wurin uban ya ce baba na gaji da rayuwa a cikin kauye ina son shiga birni inda rayuwa ya fi dadi cikin haushi ya karbi nasa rabo sai ya wuce zuwa birni Barcinda so gida babanka na jira so gida Barcinda so gida iyali na jira so gida komai nisan yawon ka bajin sa'an da ya shiga cikin birni ya barnata da abin da ubansa ya bashi rayuwa ya zama da wuya tabbatacin da sai ya tuna da gidan ubansa inda akwai salama akwai kwanciyar hankali barorin gidan ubansa suna cin abinci so uku a rana gashi nan yana mutuwa cikin yunwa sai ya dawo cikin tunaninsa ya ce gama zan tashi in je wurin mubara in roki gafara ko da zai maishe ni ɗaya daga cikin ƙananan barorinsa ya fi masa yi na nan daukaka ga Allah da ya koma gida ubansa ya karbe shi cikin kauna a yau muna da batun yaya maza da mata muna da batun iyaye baba da mama lokaci ya kai da za mu dawo gida yayin da mun dauki kuduri mu dawo gida za mu zama yaya masu albarka
Ya mai sauraro barkanka barkanki da sake saduwa a wannan lokaci na sujaida sunana Pastor Solomon Kegoyi za mu yi karatu a cikin littafin Luka sura 15 ayansa na 17 zuwa 21 ayan Allah yana cewa amma sa'an da ya koma cikin hankalinsa ya ce gabarorin ubana tare suna da abinci ya ishe su har da ragi ni ma daga nan mutuwa nake yi da yunwa ni in tashi in tafi wurin ubana in ce masa ubana na yi zunubi gaban sama da kuma gaban ka ban isa ba a kare ce da ni ɗanka a maishe ni kamar wani a cikin barorinka ya tashi ya zo wurin ubansa amma tun yana da nisa tukuna ubansa ya hange shi ya yi jayi na tausayi ya sheke a guje ya fada ma wuyansa ya yi ta yi masa sumba dan ya ce masa ubana na yi zunubi a gaban sama a gabanka kuma ban isa ba a kare ce da ni danka kan maganarmu yana cewa Allah mai hankulin fushi mai gafara kuma Allah mai hankulin fushi mai gafara kuma za mu yi addu'a ya Yesu almasihu mai taimako ka taimake mu a wannan sa'a mu gane kaunar Allah a ƙarshe mu yi amfani da shi domin samu rai na har abada cikin sunan Yesu mai ceto mu amen kaunar Allah zuwa ga mutum yafi karfin kauna ta mutum ko uwa da danta ko kuwa kaunar mace zuwa ga saurayinta ba za ka kwatanta kaunar Allah da wani abu ba Allah kauna ne shi yasa Yohana sura 3 aya 16 ya ce gama Allah yayi kaunar duniya har ya bada ɗansa haifaffe shi kadai domin duka wanda ya bada gaskiya gare shi kada ya lallace amma ya samu raina har abada gama na san irin tunani da nike tunaninku da su inji Ubangiji tunani na lafiya ba na masifa ba domin in ba ku bege mai kyau a ƙarshe inji Irmiya sura 29 ayansa 11 Yesu yana da kauna mai kyau zuwa gare ka ya kai mai sauraro Yesu yana da kauna mai kyau zuwa gare ki ya kai mai sauraro yana da kauna na alheri kauna na salama kauna na ceto baya jin dadin mutum ya mutu ba Yesu baya jin dadin mutum mai zunubi amma yana so mai zunubi ya tuba ya kalbe shi ya zama mai ceton sa shi yasa wannan misalin da Yesu ya bayar ya bada shi ne saboda mutane su gane shi Yahudawa sun zargi Yesu saboda aikin sa na ceto wai shi yana cin abinci da masu zunubi wai shi yana ziyartar gidajen masu zunubi shi yasa su sun ji fushi ba su iya sun gane kaunar da Yesu yake da shi zuwa ga duniya ba daga sama ne fa Allah ya aiko da Yesu Yesu ya zo duniya har ya yi shekara 33 da rabi domin ya cece bin Adama an ya ce tun ma kafin mutum ya yi zunubi Allah ya riga ya yi talabin ceto domin mutum jin littafin Romawa sura 5 aya 8 da 10 wannan ya tabbatar mana Allah yana kaunar mu shi yasa Yesu ya zo ya yi mutuwar la'ana akan gice domin mu Ishaya sura 53 aya 1 zuwa 5 domin kamna yana gafarta mana dukkan zunubanmu inji Yohana ta fari sura 1 ayansa na 9 Allah mai hankurin fushi mai gafara kuma koma inda muka dauki karatunmu labari ne misali ne Yesu ya bamu a cikin littafin Luka sura 15 aya 17-19 wanda yayi mana misali da bataccen da wanda ya tashi ya ce ma ubansa uban ya bashi daga cikin dukiyarsu domin da yayansa guda biyu ne sai dayan karamin ya dauki dukiyar ya tafi shi zuwa cikin duniya ya zo ya barkata da dukiya ya yi banza da dukiyar ubansa yana cin abinci har ma da aladu bayan dukiya ya kare ya zama matsiyaci a wannan rana sai yunwa ta kara shi yunwa ta bubbuge shi sai ya ce oh ka gani barorin ubana suna ci suna sha suna jin dadi ni ma in tashi mana kalmar nan in tashi ya sa shi a cikin ayyuka shi ne alheri idan ka ce kai ta wurin alheri zaka samu ceto kana zama kamar dutse baka tashi kai wani abu ba dan uwana saba ba na mutum logo bane wanda yake zama yana jin dadi a filo ya manta cewa sai yayi wani abu ba dan ya tashi ya je wurin uban uban tun daga nisa ya ange shi ya zo ya fada ba wuyansa ya yi kuka ya sabace shi ya yi juyayi ya yi kauna ya yi nadama cikin zuciyarsa saboda ɗansa ya karbe shi ya sumbace shi dan uwa sama tana murna ga mutum guda daya wanda ya yi zunubi ya tuba ya dawo sama takan gafarta sama takan yi murna Allah ya kai murna dan ya kai murna dalilin zuwan Yesu kenan domin ya ceci mutum mai mutuwa ya dan uwa mai sauraro ko ka taba ka ji labarin irin wannan zikir sura 18 aya 31 da 32 ya ce ku tura dukkan laifofinku da kuka yi ku yi sabuwar zuciya da sabuwar ruhu gama duk me za ku mutu ya gidan Isra'ila gama ba na jin dadin mutuwar kowa inji Ubangiji Yahwe ku tuba fa ku yi rai domin a gafarta zunubanku Yesu yana kiranka ya mai sauraro ya ce ka tuba ka yi rai domin ba ya jin dadin mutuwarka ba duk me za ka mutu cikin zunubinka ya kai mai sauraro duk me za ki mutu cikin zunubinki ya ke mai sauraro bai kamata a ce shekara da Yesu ka mutu a wannan duniya a hakan kawai ka zo duniya ka koma haka ba zai yiwu ba ga dan uwana mai sauraro Yesu yana so mu gane cewa uban yana da kauna zuwa gare mu duka shi yasa ya misalta Yahudawa ba su ji dadi ba farsawa da barbuta sun yi bakin ciki su ne suna kama da wannan babban dansa da
kadi ya dawo ya rinsa ya bace da farsawa ba sa so su ga mutum ya zama mai addini ne bin Yesu ba idan mutum yana bin Yesu sun ji haushi da zaka wai domin zaka ya bin Yesu sun ji haushi da su sema kuturu sun ji haushi da su Maryam Magdalia amma ba ruwan Yesu da mu Yesu ya zo domin ya nemi abin da ya bace ne Yesu ya zo musamman domin ka ne babban dan yana kama da masu zunubi wanda sun zo wurin Yesu idan sun zo Yesu zai karbe su ya dan wana mai sararo kai mai zunubi ne ai yace duka mun yi zunubi mun kasa ga darajar Allah in ji Romawa sura 23 aya 23 da Romawa sura 23 aya 23 mun yi zunubi mun kasa ga darajar Allah me zai hana ka ka kame su zama ceton ka me zai hana ka ka tashi kamar yadda dan ya ce bari in tashi ya kuwa ya je babun bai kishi ba ya gafarta masa kai ma yau in ka tashi za a gafarta maka na bada gaskiya ba za ka yadda ka zama kamar babban dan wanda ya yi fushi ba amma za ka yi murna saboda yaronka da ya dawo za ka karbe shi ko za ka gafarta mashi wannan shi ne roƙonmu a wannan lokaci bari mu yi addu'a ubangiji mun ji kalmominka ka yadda mu sa shi cikin ayyuka ka yadda mu zama da kauna irin kaunanka domin mu samu rainin har abada mu kauci yayanmu maƙwabtanmu matanmu mu gafarta musu don mu je sama tare cikin sunan Yesu shi ne macetonmu.
Idan mutum ya sha ƙaye ko kuma ya kasa nasara a rayuwarsa, ba daga waje ne ya sha ƙayen ba, daga ciki ne. Wato zuciya takan iya kada mutum ko kuma ta bashi nasara a rayuwar da yake yi. Akwai mutane da yawa da ba abin da suka sa a gaba sai dai ƙoƙe-ƙoƙe da kuma gunaguni. A cikin tafiyarka ta rayuwa, idan ka kasa kaiwa inda kake son ka kai, kada ka zargi wani. Wannan abin ya danganta ne ko kuma ya rataya ne a wuyarka. Idan ka bude ido za ka gani kewaye da kai akwai abubuwa masu kyau waɗanda Allah ya aje domin ka yi amfani da su domin ka gina kanka. Amma idan ka riga ka kada kanka ko ka sha ƙaye a cikin zuciyarka, to ba da daɗewa ba za ka ga cewa ka sai da kanka biyu kobo ga rayuwa. Idan ko za ka yi nasara a rayuwarka, lallai ya kamata ka ba da gaskiya cewa kai Allah ya zuba maka abin da zai taimake ka domin ka samu nasara a wannan rayuwar. Irin tunani da kake da shi yakan shafi irin duniyar da ka kirkiro kewaye da kai. Waɗanda suka yadda da cewa zuciyarsu da su kansu za su iya nasara, ba za a iya cutar su a kawai haka ba. Duniya ko ba za ta ga rashin darajarka ba idan kai baka dora kanka rashin daraja ba. Idan ka gaskata da abin da Allah ya zuba maka, za ka yi amfani da shi. Zaka kuma yi nasara a rayuwarka. Baka kasa ka canza irin duniyar da kake ciki ba. Abin da ya kawo kasawa a gare ka shine zuciyarka. Saboda haka kada ka bari zuciyarka ta kada kai. Ka tuna irin tunani da kake da shi shine abin da zai iya taimakawa ka gina irin duniyar da kake so ka kasance a cikin ta. Kada ka bari tunaninka ya sha kaye. A'a, amma wannan tunanin bari ya gina ka, ya tada kai, ya tura ka domin ka yi abin da za ka zama jarumi ne mutane su ji labarinka su san da kai a gobe. Irin nasarar da kake samu da kuma jarumtakar da za ka iya yi a rayuwa bai danganta ne akan yawan shekarun rayuwarka ba ne, amma ya danganta ne akan irin abin da kai da waɗannan shekaru da Allah ya baka. Idan ko kai amfani da lokacinka yadda ya kamata, ko da shekarunka ba su da yawa, idan ka waiwayi baya za ka ga cewa ka yi aiki mai girma, mutane kuma sun san da kai. Akwai abubuwan da za su iya jawo maka koma baya, amma idan zuciyarka ta ɗauka cewa za ka yi nasara, lallai kan za ka yi nasara. Saboda haka, mai sauraro, baka kasa ka canza irin duniyar da kake zaune a cikinta ba. Amma idan har za ka fara, lallai ya kamata ka fara daga cikin binnin zuciyarka. Wannan shawara ta fito ne daga bakin Malam Habu Dawaki.
Iya abinda ya sauwaka kenan a shiri na yau. Ina ba da gaskiya mai sauraro ka samu karfafawa da ginuwa. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga waɗanda za su so su tura mana ta Facebook, adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa. AWR Sashin Hausa. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu daga farko har ga karshen shirin. Ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa kamar shi Pastor Ibrahim Maigadi, Pastor Solomon K. Boyi da kuma Pastor Audu, duka muna cewa mun gode. Mawakin mu dan uwa Gideon Bitrus, kaima mun gode maka da goyon baya. A madidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolaye Olushola, Jagede da Eze Elewemchi, nini Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya ƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.